sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare a cikin wannan shirin zaku ji inda aka kwana a batun zaben jihar Rivers da aka gudanar yau kana ku cewa ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben kasar Niger yayi murabus sannan mu kawo muku shirin mu tattauna tare da Halima Jumarau amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Rasha wani jirgin fasinja daga kasar Dubai yayi hadari lokacin da ke kokarin sauka a birnin Rostov-on a kudancin kasar ya halaka lokacin waɗanda ke cikin sa mutum 62. Jami'an kasar suka ce jirgin kirar Boeing Sunfire 737 yana kan hanyarsa ne daga gabas ta tsakiyar kuma akwai fasinja 55 da ma'aikatan jirgin su 7 a cikin sa. Kwamitin masu bincike na Rasha suka ce sai ta yi laifin hadarin yana kan kuskuren matuka, munin yanayi da kuma watakila lahani daga jirgin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce taimakawa dangin waɗanda hadarin ya ritsa da su shine jigo, kamar yadda aka ji daga bakin wani kakakin fadar Kremlin din. Ofishin yada labarai na kamfanin jigilar Passenger Fly Dubai ya ce fasinjojin sun hada da 'yan kasar Rasha 44, 'yan Ukraine 8, 'yan kasar India 2 da kuma mutum ɗaya daga Uzbekistan. A Turkiya wani dan kunar bakin wake ya kai hari yau Asabar ya kashe kallan mutane 5-7 daga cikin su raunin suna da tsanani kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta yi bayani. Wani jami'i ya ce 12 daga cikin waɗanda suka jikkatan wasu ne daga kasashen ƙetare. Fashewar ta kune a wani titi da ake kira Istiklal, wani babban yanki na kasuwanci da ke tsakiyar birnin Istanbul da galibi yake cike makil da al'umma a ƙarshen mako. Nan da nan 'yan sanda suka killace wurin kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da ƙwararru na neman shaidar abin da ya faru suka isa wurin. Tuni dama ƙasar take kan shirin ko ta kwana bayan hare-hare da aka kai a babban birnin ƙasar Hausa 4 a bara. Na baya-bayan shi ne wadda aka kai ranar 13 ga watan nan da ƙungiyar 'yan tawayen Kurdawa suka ɗauki alhakin kaiwa, lamari da ya halaka mutum 37 ciki har da maharan su 2. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana shirin fara gagarumin aikin tsaftace muhalli a yankin Niger Delta Najeriya mai arzikin mai yankin da ya jima yana fama da matsalar gurɓatar muhalli. Ministan ƙasa a ma'aikatar kare muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibril ne ya bayyana haka a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan muryar Amurka. Ministan ya ce shugaba Buhari ya dukufa wajen warware ƙalubale da ƙasar take fuskanta ta fuskar muhalli. Ministan ya ce saboda haka ne ma shugaban ya dora musu nauyin mai da hankali kan batun muhalli da zammar samar da ayyukan yi kare muhalli da kuma cigaban ƙasa. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Cuba, wata ƙyar tawayen ƙasar Mirima Liva za ta faɗa wa shugaban Amurka Barack Obama cewa tana gode masa saboda irin manufofinsa kan ƙasar wadda ke inganta rayuwar al'ummarta da kuma yadda suke kallon sauran duniya. Liva, wacce tana daga cikin waɗanda suka kafa wata ƙungiya da ake kira mata cikin fararen tufafi, wacce ƙungiyar 'yan tawaye ne ko kuma 'yan adawa, watakila za ta samu biyan bukata na ganawa da shugaban na Amurka. Ofishin jakadancin Amurka a Cuba ya gayyace ta ta halarci wani abin da ta kira muhimmin taro a ofishin da ke birnin Havana. Takardar gayyatar ba ta ambaci sunan shugaba Obama ba, amma gayyatar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban na Amurka yake ziyara a Cuba. A Jamhuriyar Congo, gwamnatin kasar ta umarci kamfanonin sadarwa da suke kasar su katse dukkanin hanyoyin sadarwa gobe Lahadi lokacin da kasar take zaben shugaban kasa. Ministan harkokin cikin gida na kasar Raymond Zeffrin ne ya aike da wasiƙa zuwa ga manyan kamfanonin sadarwa biyu da suke aiki a kasar cewa saboda dalilan tsaro tilas ne a daƙile dukkan hanyoyin sadarwa ciki har da saƙon text a ranakun Lahadi da kuma Litinin. Wasiƙar wacce aka gani a intanet ta kuma ba da jerin lambobi da za su ci gaba da aiki yayin da ake wannan zaɓe. Wannan umarni zai iya ƙara zaman ɗarɗara a ƙasar, inda mutumin da ya daɗe yana mulkinta shugaba Denis Sassou Nguesso yake sake takara, inda zai kara da wasu 'yan takara mutum 8 ciki har da tsohon hafsar rundunar mayaƙan ƙasar Janar Jean-Marie Makoko.
Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda muka shaida muku a cikin shirin rana game da zaben jihar Rivers, yanzu ma ga ƙarin haske da wakilin sashin Hausa Lamido Abubakar ya aika mana da shi game da wannan zaben.
Zaben dai da ake sakewa na ƴan majalisar jiha da na tarayya a jihar Rivers da aka gudanar a yau ya kasance cikin tashin hankali da ya hada da kashe-kashe da kuma jikkatawa. Tun safiyar yau dai aka samu bayanan musayar wuta a garin Buguma mai jibi da wannan zabe, haka kuma an nunar an kashe wani jami'in tsaro garin Omok, sannan an harbe wani har lahira a garin Nanwa ba'ada bayan tashe-tashen hankula a wasu san Ogoni. A yankin na Ogoni ne ma aka bada sanarwar jami'an tsaron soja sun kama sakataren gwamnatin jihar Rivers Mr. Kenneth Kobani tare da wani mai baiwa gwamnatin jihar Rivers shawara kan kasafin kuɗi bisa zargin cewar suna tada rudani a wasu sassan tashoshin zabe da aka gudanar a jihar ta Rivers. Batun tsaro dai shine ya mamaye zaben, da hakan ne naji ta bakin mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Rivers DSP Ahmad Kidaya Muhammad, kuma ga abin da yake cewa
matakin da kamata mu dauka mun dauke shi tun kwanaki biyar suka gabata. Duk jami'an mu da kamata ce mun tura su inda kamata mun tura su tabbatar cewa an yi zaben nan ba tare da an samu wani cikas ba. Kuma fi daga jirin jiya zuwa yanzu dai ba mu samu wani reporton wani cikas ga abin da shafi na tsaro da shi wannan zaben ba. Kuma na san ba wai boyayin abu bane, kuna da labarin cewa mun samu dauki da gwajin babban inspector na ƴan sanda inda ya ba mu ƙarin ƴan sanda 6,000.
Da na tambaye DSP Ahmad Kidaya Muhammad akan kashe-kashen da aka yi, ya ce
gaskiya a yi lokacin da mutum magana kai ban karɓi wani rahoto makamancin haka ba, amma in na samu daga baya zan kira kan maka bayani.
Zaben na yau dai ba a fara shi cikin lokaci ba sakamakon rashin zuwan kayan aiki kan lokaci da kuma harbe-harben ƴan bindiga a sassa daban-daban na ƙananan hukumomin jihar Rivers. Ko da yake dai daga bisani jami'an tsaro sun shawo kan matsalar. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To mun gode Lamido Abubakar. Har wa yau game da batun zabe wannan karan a jamhuriyar Nijar inda ake haramar zabe gobe, amma sai ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben ƙasar wato Seni ya ce ya yi murabus ga bakin aiki. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da la'asariyar wannan rana ta Asabar 19 ga watan Maris, wacce ke daidai da jajibirin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a wannan Lahadi 20 ga wata a dukkan faɗin ƙasar Nijar ne, kakakin hukumar zaben ƙasar Premier Rapporteur Michael Zodi ya gabatar da takardar jingine aikinsa a hukumar ta Seni saboda rashin aminta da abin da ya kira fatali da doka da ya ɗora alhakinsa a wuyan shugaban hukumar zaɓe mai shari'a Abubai Ibrahim. A ranar 17 ga watan Maris ɗin da muke ciki ne, shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai shari'a Abubai Ibrahim ya ba da sanarwar ɗaukar matakin maye guraben wakilan 'yan adawa da suka ƙaurace wa ayyukan wakilcin jam'iyyunsu a hukumar ta zaɓe, kamar yadda shugabannin kofa na 'yan hamayya suka yi umarni a gare su. Matakin na shugaban hukumar zaɓe ya matuƙar fusatar da kakakin hukumar ta Seni Michael Zodi da ke ɗaya daga cikin jami'ai biyu da ke wakiltar ƙungiyoyin fararen hula a wannan hukuma, dalili kenan da ya jingine aikinsa na kakaki kamar yadda ya gaya wa muryar Amurka.
Je viens juste de déposer une lettre sur le bureau de la CENI, comme vous venez de le dire. J'ai mentionné ma suspension, je suspends toute activité au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI parce que j'ai constaté un certain nombre de faits.
A taron manema labaran da ya kira a yammacin Asabar, shugaban hukumar zabe mai shari'a Ibrahim Bube ya ce ya yi amfani da damar da kundin zabe ya bashi a ayarsa ta biyu wajen ɗaukar matakin cike guraben da wakilan 'yan adawa suka bari a hukumar ta zaɓe, saboda haka bai saba wa kowace ƙa'idar zaɓe ba, in ji shi.
J'ai pris un arrêté conformément à l'article 2 de la loi électorale autorisant le président de commission électorale décentralisée à pourvoir au remplacement des membres du bureau de vote qui seraient absents.
A can baya shugabannin hukumar Seni sun sha caccaka daga jam'in siyasa daban-daban har ma da ƙungiyoyin fararen hula saboda zargin hukumar da gazawa wajen tsarawa da tafiyar da ayyukan zaɓe a lokacin da aka gudanar da zagaye na farko wanda ya wakana ɗaya rana da na 'yan majalisar dokokin ƙasa a ranar 21 ga watan Fabrairun da ya gabata, laifin da hukumar ta zaɓe ta kasa musantawa saboda haka ta ce ta ɗauki alƙawalin inganta zaɓen na ranar Lahadi 20 ga wata wanda zai hada shugaba Meti Isu Muhammadu da Hamma Amadu da ke jinya a kasar Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ta cikin shirinmu tattauna, wanda ni Halima Jumrau ke ci gaba da rika ma mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba kafin ya dawo daga aikin zabe a kasar Jamhuriyar Niger. Kamar yadda aka saba da harko ga Nasiru Adamu Alhikaya da yadda ta kaya a hagen labaran mako mai shudewa a Najeriya.
Shugaba Buhari ya ce in Boko Haram ba su alaka da musulunci, kuma yawancin 'yan ta'addan duniya na fakewa da musulunci ne, kuma ma musulmin suka fi kashewa. Buhari na magana ne a taron zaman lafiya da kungiyar Izala da haɗin gwiwar Majalisar Musulunci ta Duniya Rabi da suka shirya a Abuja. Shugaban Rabi da Sheikh Abdullah Maus na Turki ya ce ta koma ga kitabu wa sunna ne za a kawar da ta'addancin a duniya. Mai shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalo ke cewa ne
wani lokaci ne da ake bukatar zaman lafiya. Muna gode wa Allah.
Hukumar Aladun Najeriya ta fara tantance kamfanonin jirage takwas don jigilar alazin bara. Shugaban hukumar barista Abdullahi Mukhtar ya ce za a tabbatar kamfanonin da suka cancanta ne za a dauka. Shugaban EFCC Ibrahim Mago ya yi hira da muryar Amurka da ta zama ta farko da kafar labaru ta ƙetare.
Muna da telefon, muna da website da sauransu.
Rundunar 'yan sanda ta tura sojoji 6,000 don kula da maimaita zaben 'yan majalisa a jihar Rivers a Asabar din nan. An samu sabbin hare-haren ƙunar bakin wake a jihar Borno, inda sojoji ke nuna hotunan murƙushe tasirin Boko Haram. Nasiru da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma mun kawo ga zauranmu na tattaunawa, inda Nasiru Adamu Alhikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani wajen ƙarfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa da kuma tona asirin masu tada zaman tsaye a cikin al'umma. Masu tattaunawa a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin sunna, da Hassan Umar Faruk, ɗan jarida Abuja, da kuma Jamilu Jiga, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abuja. Idan kun tuna a satin da ya gabata, Nasiru Adamu Alhikaya ya yi ma Jamilu Jiga tambaya akan abubuwan tashin hankalin da ke faruwa a Zamfara na kashe-kashe da sace-sacen mutane da shanu. Daga nan Nasiru Adamu Alhikaya zai dora a yau.
Abin da nake tambaya Jamilu Jiga, a yankin arewa maso yamma kan barayin shanun nan da sauran 'yan fashi masu kashe mutane, 'yan yankin ne ko kuma na jin baki ne masu zuwa daga wasas?
Ito hakika waɗannan mutane da ke zuwa suna wannan ta'addanci, suna sace shanu kuma suna kashe mutane a wannan yankin. Hausawa ne da kuma Fulani, domin an kama wasu a cikinsu, wasu Hausawa wasu kuma Fulani ne.
Jamilu Jiga, kana nufin akwai Fulani masu sace shanun Fulani 'yan uwansu?
Kware kuwa, akwai Fulani masu sace a shanun 'yan uwansu, ba masu sace ba su kashe suke yi, su kashe su garzaya su wuce da shanu sai kuma wada hali haka suke yi. An kama wasu ma wata rana da aka kama su sun je Gumi sun sace shanu guda 100 a lokacin, amma 'yan vigilante ko in ce 'yan banga na wannan garin suka yi rantsuwa cewa sun kamo shanun na wannan mutum, kuma suka je suka samo shanun nan, kuma waɗannan mutane Allah ya sa ba su yi musu komai ba, suka gudu ba su kashe kowa ba. Kaga that means kenan in Allah so akwai 'yan gari ko kuma a ce ma 'yan garin ne.
Amma Jamilu, ya za a yi kamar misali ba Fulatani Yola ko kuma ba Fulatani na jamhuriyar Nijar ko na Kamaru ko na Chadi ya gane cewa su kansu, wato ta hanyar amfani da yanar gizo kenan za a yada su gane cewa lalle akwai Fulani waɗanda yake sun shiga wannan harka ta ta'addanci da cin amanar 'yan uwansu?
Maganar a kamo shanu a sato bai lace ce wannan da ganin su na sata ne, to sai su ni kaka ba zan iya ganewa ba. Amma shi da ya san sana'a shi ce a ciki ya tashi, a ciki shike ya sana'a shi ce ciki yake, komai ya sani ciki, kaga shi ɗaya ke da wannan ilmin ko basirar cewa ai wannan shanu na sata ne. Amma wanda ba ciki ba, babu za a shiga ne.
Wannan ya nuna sai kamar kungiyar mai ce Allah ta buɗe wani shafi kenan a yanar gizo da za ta riƙa wayar da kan 'ya'yanta cewa lalle a ciki ba Fulanin akwai ɓata gari a cikinsu, su kansu sai sun yaƙi da 'yan uwansu waɗanda suke wannan magana ta Fulaku, wato jin kunya akwai na jin a cikinsu waɗanda suka zama fa marasa kunya.
Ai wato akwai matsala, domin ka san ita ma ƙungiyar mai ta Allah akwai sun rabu, sun kakkasu, akwai rabo kano a cikinsu, wasu sun yi gefe, wasu sun yi gefe, don haka in ba an samu haɗin kansu gaba ɗaya ba to za a samu matsala, amma in aka samu haɗin kansu to yana tabbatar maka cewa insha Allahu al-Karim ba abin da zai same su ko zai faru gare su. Amma duk an karraba sun karraba kawunan su to dole a samu matsala, don haka da kenan idan ba a samu haɗin kansu ba har gobe za a samu matsala ko a cikin su kenan. Wannan social media din tana da amfani kwarai domin tana fadakarwa ga jama'a.
Hassan Umar Faruk, kusan za ka ga kowace jiha yanzu maimakon a dinga magana kan abubuwan da za su taimaka kan harkokin tsaro da yan uwantaka da dawo da zaman lafiya, sai ka ga yawanci matasa suna amfani da harkokin siyasar su, wato ma'ana kowace jiha sai ga dandalin siyasar jihar kaza da kaza, dandalin siyasar jam'iyya kaza kaza ta jiha kaza, kuma kowa aikinsa da yake shine ya fito ya mara wa gwaninsa baya ya ce sai wani mai gaskiya, ko kuma ya fito ya ci ma mutuncin wani. Baka ga irin waɗannan makan jawo kihiya su ana zaman lafiya tsakanin al'umma?
Tabbas, kamar yadda na yi magana ne ba cewa wato mutane ne sun samu dama, amma kusan abu ne wanda yake da amfani amma ba su san amfaninsa ba, suna amfani da damar inda bai dace ba. Kusan ko rashin sanin wato inda aka nufa ne, ko rashin wayewar kai, kusan ba za ka yi ganin mutane ba idan suka wato karkata kan harkar siyasa. Harkar siyasa kusan ai Najeriya karkashin demokradiya take, ko kuma kakamance shekara da ta gabata shekara ce da aka yi siyasa kuma aka gurgurmaya sosai a kasar nan. Ina ganin hakan siyasa ta yi tasiri sosai a zuciyar mutane da duk wanda ya fito yana amfani da wannan kafa, saboda ai kusan kowa yana amfani da ita, musamman waɗanda suke da damar da za su iya alaka da yanar gizo, don haka suke amfani da wannan domin kila kore ya da gwaninsu ko kuma kushe wanda ke takara da gwaninsu. Amma a komai kenan, wato mutane ya kamata su fahimci irin tasirin da wannan kafa take da shi. Duk abubuwan da kai fa kowa yana da account, in da account ɗinka kake amfani, in kuma wani dandali ne kake, duk abin da kake yi fa baccin wato mutane da ke tare da kai wanda su san abin da kake yi, kuma akwai mala'iku tare da kai wanda suke nadar komai kake yi. Ina ganin abin da yafi cancanta shine mutane wato su dinga natsuwa, kuma su dinga tunanin cewa to da fa abin da kai ko dai za a yi maka ko za a yi ma dan uwanka, ko kuma akwai ranar da za a tambaye ka wato wannan abu da kai, da haka mutane su ji tsoron Allah. Amma maganar siyasa abu ne wanda ya shiga jinin mutane, ba za ka iya raba shi da shi ba. Maganar zaman lafiya, ina ganin mutane tunda yanzu an wuce siyasa, yanzu abin da ya kamata mutane su yi shine sai su dinga amfani da waɗannan kafafe wajen kyautata zamantakewa tsakaninmu, yin abin da ya dace, ba yi wa juna sheri ba, ƙara danƙon zumunta, da kuma tabbatar da cewa mun zauna lafiya da yaɗa labaran da za su amfana ga mutane, ba wanda za su cutar da mutane ba.
Na'am, Malam Ibrahim Idris, kamar yadda kuke nasara wajen samun salama a jihar Plateau, shin ya kike ganin mutane kamata su yi amfani da damar yanar gizo wajen ƙarfafa wannan ɗabi'ar ta kula da duk mutanen da suke hulɗa da su ko suke shigowa unguwanninsu yau da kullum?
Sa ido akan wanda za ka yi hulɗa da shi, wannan abu ne mai muhimmanci. Hatta cikin addinin Musulunci za ka samu, idan kana karanta tarihin magabata, za ka ga hatta mutum sai ka ji ana ba da labarin wane lokaci kaza ya shigo da mashka. Wato magabatan malamai irin su Suyuti, irin su manya-manyan malaman Musulunci dai, idan kana karanta tarihin sai ka ji an ce malami kaza ranar Juma'a ya shigo garin a shekara ta kaza. Duk malaman nan za ga ana faɗa, ko a ce ya fita daga garin rana kaza lokaci kaza. Kaga wannan yana nuna maka cewa ashe magabata idan sun zo gari ba haka kawai suke zuwa su abin nan ba. Kaga me ya nuna? Suna sa ido akan junansu. Hatta masallaci da za ku yi sallah kana buƙatan kaga su waye a tare da kai. Shi yasa yana daga cikin sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya gama yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi idan da sallah sai ya juyo. Wannan yana cikin laduba na limanci. Za ga limamin da ya san abin da yake yana sallama zai juyo sai ya rinka amfani. Shi ne manzo Allah yana dubawa ya ga waye bai zo masallaci ba, waye bako, waye bai da lafiya a cikin su, waye yanayinsa ya canza, waye bai da sutura da ya kamata a taimake shi. Saboda haka wannan hanya ce da Musulunci yana da ita, a san wane ne yake gari. Lokacin da na je Saudiya makaranta, nan da ka shiga garin duk wanda yake garin an san shi, sai an san me ka zo yi, a ina kake zaune, in za ka canja wuri sai ka sanar da hukuma. To saboda haka wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da zai taimakawa mutane. An yi irin wannan a wasu ungoyi a jihar Plateau, ungowar da nake ciki haka muka fara da duk bakon da yazo to muna so mu san waye. Ana kiran wurin filin sukuwa, akwai mutane da za ga in ka shigo ungowar za mu san ka, muna makin din kowa, muna duba wane ne wannan har ta irin haka ne. Kwanakin baya za ku ji an yanke wata yarinya a unguwar, an cire mata ido. Jami'an tsaro ƴan sanda suka zo suka yi su gane suka kasa. Hanyar da aka bi ta sanin wata mata ce mai saida masa, tace ita a wuyan da ya aiko yarinyar ta ga sabon kwano bata san kwanan nawa yi ba, amma akwai kwanan da aka kawo, kwanan nan ta san nawa ne, ta san nashi ne, shi kuma ya aiko yarinyar. Wallahi cikin ikon Allah da aka je aka bincika aka kama shi ne ya kashe yarinyar. Kaga daga hanyar gane kwanan mutum ba matar ta gane ba ma mutum ba, kwanan da yake kawo ya sayi ma yake kawo ya sayi masa. Saboda haka ina ganin sa ido a juna wannan ya zama mana wajibi yanzu. Masallatan ku sa ido, waye bako ya zo sallah ranan, kuna ganin bako ku bincika. Makarantunku, wuraren karatunku, to wannan zai taimaka matuƙa wurin gane. Idan mun yi a jihar Plateau da yawa a wurare an gane kuma an cimma nasara. Da fatan Allah ya kare mu daga dukkan irin wannan bala'i wanda kuma suke da wannan zukata na cutar da mutane, Allah ya ganar da su.
To sai a kasance da mu a mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf, shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna, da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar As-Sayyida Khadija a Kano. Da farko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf ga hukuma akan rikicin Hilani makiyaya da manoma.
Kiran da zan yi a nan ga ita hukuma, ita ma akwai abin da za ta iya yi, ta tanazar wa su Fulani wurin da za su ringa yin kiwo. Sannan su ma Fulani suna da nasu ba dan komai ba. A lokacin da na shafo lokacin, za ki ga idan ana aikin gona, ni nan ya shafa ruwa da ni, idan ana aikin gona za ki ga dan Fulani da shi ma za a sa hannu a karasa aikin. Ana karasa aikin, manomi ka cire amfanin ka sai ka ce to ku Fulani ku shiga ku ci. Amma yanzu abin da yake faruwa shi ne dan Fulani yana ganin ki kina cikin gona kina aiki, zai turo shanun shi cin ya amfani. So ina kira a gare mu, da mu da muke da manoma da Fulani, mu ji tsoron Allah. Kai da kake makiyayi, ka bari manomi ya cire amfaninsa kafin ka ci. Sannan ita hukuma, idan guri ya yi wa Fulani kaɗan, ita hukuma tana da haƙƙi ta tanazar wa Fulani inda za su ringa kiwo. Sannan ina kira ga attajiranmu, mu ji tsoron Allah, mu ringa taimakon talakawa. Ina kira a gare su da su ji tsoron Allah, su tuna cewar wannan dukiyar da suke da ita Allah ne ya ba su, kuma Allah ya ba su dukiyar nan ne domin su taimakawa na kusa da su. Sannan mu waɗanda suke talakawan, su ji tsoron Allah su kuma, idan aka taimaka musu sai su yi abin da ya kamata su yi da abin da aka ba su domin su taimakawa rayuwarsu. Ina kuma kira ga su waɗanda ba su da ƙarfi, waɗanda suna da bukata. Wani lokacin za ki ga mutum kina ƙoƙarin ki ɗaga shi ya zama wani abu, amma shi kuma halinsa yanzu mutum za ki ɗauki kuɗi ki bashi. Idan kin ɗauki kuɗi ki bashi, a ranan nan zai iya gamawa da kuɗin nan, wanda ke da kika bashi ma ba za ki iya kashe kuɗin nan haka ba. Amma shi da kin bashi kuɗin zai je ya gama da shi, gobe kuma sai ya fara neman inda zai sake samun wani. Game da batun almajiranci, almajiranci wanda dai nake gani ni ma a kusa da ni, gaskiya ba shi da amfani. Domin a matsayinka na uba ko matsayinki na uwa, Allah ya ba ku ɗa, akwai haƙƙinsa a kanku. Domin ya ba ku shi ne ku lura da shi. Kuma lalle-lalle ranar gobe kiyama fa, Allah zai tambaye mu yadda muka tarbiyyantar da yaranmu. A gare ni ba daidai ba ne ka ɗauke ɗanka ka kai shi wani guri nesa da kai, ɗan ƙaramin yaro wanda yana kusa da kai shi ne zai iya, za ka iya tarbiyyantar da shi, domin tarbiyya daga gida take farawa. Idan a matsayinku na iyaye ba ku iya ajiye ɗanku kusa da ku, kun nuna mai abin da ya kamata yi a rayuwarsa ba, babu wani da za ka ɗauki ɗa ka kai mai waje ka ce wai shi ne zai lura maka da yaro. Ko makarantu da muke kai ‘ya’yanmu, To, tarbiyyar ya kamata daga gida ne, domin su a can makaranta sai dai su ƙara ne da abin da mu muka tarbiyyantar da ƴaƴan. Amma za ki ga wani lokaci yaro ɗan shekara bakwai, an ɗauke shi an kai shi nesa, wai ya tafi makaranta almajiranci. Wanda za ki ga suna ta faman yawo a kan titi-titi, waɗansu ma za ki ga ba wanka, waɗansu ba wanki. Iyaye ya kamata mu dawo da ƴaƴayenmu, mu ba su tarbiyya a gida, mu koyar da su duk abin da muke bukata, mu koyar da su, za mu iya koyar da su domin suna kusa da mu. Amma gaskiya wannan wata fa makarantar da ake zuwa ta almajiranci, gaskiya idan kika ga yaran abin tausayi ne. Shi yasa da zarar suka dan shiga guri suka ga dan abin da za su iya dauka, in sun ga da hanya za su dauka su tafi. To ita kuma sata daga kadan ake fara ta. The Voice of America.
Malama Lubna Muktar Umar kuma na ta jawabin akan ƴan gudun hijira ne da kuma sakacin da ya jawo rigingimin da suka sa mutane tserewa daga mahallansu.
Yanzu irin ƴan gudun hijira da muke da su, ga yara nan marayu gida a dade, ba uwa, ba uba, wani kuma da uban babu uwar, ba wanda ya san inda wani yake. Sai an shiga cikin hali na tagayyara na haula'i, ba komai bane ya ja mana wannan sai sakaci. Irin baki da in suka zo ba a sanin daga ina suka zo, me suka zo yi, me sana'a, duk ba ruwan shugabanni, wanda da shugabannin da sai sun bi diddigi daga ina ka zo, me ya kawo ka, me ka zo yi, ana sa ido a ga me kake yi. Amma yanzu in ta'addancin kake har sai an ci nasara, ka kafa tushe, ka samu mabiya, ana ta alfahari, ka zama wani abu, sannan kuma in ka tada ƙayar baya, sannan a ce za a tashi rigima da kai. A lokacin kuma gyara ba zai yiwu ba, tunda barna ta riga ta yi ƙarfi. Saboda haka al'ummar Najeriya sai mun haɗu, mun tuno da baya, kuma mun kalli hoton abin da shugabanni suka yi, mu ma mun shimfiɗa wa kanmu alkhairi. To ta haka ne ƴan bayanmu za su yi alfahari da mu. Amma idan ba mu gyara ba, to ƴan bayanmu ba za su yi alfahari da mu ba, sai dai su ringa mana mugunyar addu'a. Saboda ba mu shimfiɗa musu alkhairi mun tafi mun bar su da shi ba. Aka fi mafayinsu, mu dai muna alfahari da na gaba da mu, don sun zo sun shimfiɗa alkhairi. Duk wani abu na ci gaba a Najeriya yanzu manyanmu na da su suka shimfiɗa shi. Amma bancin ya hargitse komai irin abu ɗaya ake yi da shugabannin da waɗanda ake shugabanta. Jami'an tsaron duka dai sawa'u, babu bambanci. To kira ga 'yan uwa 'yan Najeriya. Najeriya ƙasa ce mai albarka wadda kuma duk Afirka. Babu ƙasar da ta kai Najeriya a arzikin ƙasa da yawan jama'a. Amma kuma sai shugabanninta suka kasance waɗanda suka kasa zalunci ya fi ƙarfin komai a Najeriya. A yadda Najeriya ta taso, da a ce haka aka ci gaba a zamanin su shugabanni da suka gabata, haka mu ma muka taso muke yi. To da Najeriya yanzu ta fi ƙarfin ma a ce mata uwa kawai. Sai dai a ce mata uwa da uba ga baki ɗaya. To amma duk da haka ba a makara ba, in za mu dawo mu tsaya kowa a baki haƙƙin da ya dace. Shugabanni su riƙe kujerar su ta shugabanci, kuma su riƙa waiwayo waɗanda suke shugabanta. Kada a kalli addinai, kada a kalli al'adu, kada a kalli ƙabilanci. Yadda Allah ya yi mu a Najeriya haka yake son mu cewa 'yan Najeriya ne mu. Mu zama al'umma ɗaya, kowa ya tsaya a matsayinsa, a daina nuna son kai. Idan kai shugaba ne na jami'an tsaro, to da ɗan kudu da ɗan arewa ka tafi da su a daidai. Idan matsayi ya zo na girmamawa, za a ƙara wa mutum girma, a ƙara masa girmansa. Kada a tauye kowa haƙƙinsa. Wanda ya cancanta a ɗaga shi, a ɗaga shi. Wanda ya cancanta a hore shi, in ya yi laifi a hore shi. Kar a kalli daga ina ya fito, ɗan kudu ne ko ɗan arewa ne. Musulmi ne ko Kirista ne, kuma wanda ba shi da addini ne, duka a tafi, saboda Najeriya.
To madalla, sai dai a muna aikin gafara, ba za mu samu kawo muku takaitattun labarai ba. Yanzu anan shirin ya kawo ƙarshe gaba ɗaya. Sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciko har da shirin nan da nake gabatarwa Zaɓe ko Naɗe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sahabu Imam Aliyu da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Kalu Get Tacho wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu Jim Harman. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai da safen ku.